Sallama a gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce ta sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba ga duk wasu al'amura da suka shafi yanda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. Madalla, irin tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi ga rayuwar ɗan adam a wannan zamanin baya misaltuwa, musamman irin damar da kafafen ke bayarwa wajen bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki. A Najeriya, wani batu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine dakatar da amfani da kafar sadarwa ta Twitter sakamakon goge wani saƙo da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya wallafa a shafinsa na Twitter a makon nan mai ƙarewa, da har ya kai ga kamfanin mallakin ƙasar Amurka ya dakatar da shi daga amfani da shafin na tsawon sa'o'i 12 a Najeriya. Dai sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta.
Sunana Abdul Abdul. Ra'ayina game da wannan hukunci da kafar sada zumunta ta Twitter ta ɗauka, gaskiya zance ne da bai dace, duba da cewa kalaman shugaban ƙasar ba wai suna nuna tsangwama ba ne da kyara, kawai gargaɗi ne ga waɗanda suke bore na ɓangarewa daga ƙasa ta hanyar tada hankula, kashe jami'an tsaro da ɓarnata properties na gwamnati. Kuma ni bana tunanin akwai wata manufa a wannan kalame face ta kawo gyara da kuma kawo zaman lafiya a wannan ƙasa.
Gaskiya ni ban ga wani ai hasali ma ya kamata ma a kama ma wanda ya cire wannan sako daga Twitter, tunda sako ne sosai mai muhimmanci. Mu da ke muna da son kai ba mu so mu san ma me ya faru, ba mu son a faɗi gaskiya. Mu so kawai muke mu yi abin da ranmu yake so. Gaskiya ya faɗa kuma da ke an san gaskiya ne shi yasa aka
wannan magana da shugaban ƙasa yi magana ce ta hankali ta da ke jantaka. Wanda duk bai fahimci wannan magana ba ya tabbata cewa bai da hankali, domin ya yi bayani ne a kan ruwan da ya dake su, kuma ba sa fata wannan ruwa ya dake na baya.
Sunana Sa'ada Aliyu. Game da tweet ɗin da shugaban ƙasa ya yi, gaskiya ni ban ga laifi ba a ciki, tunda magana ta gaskiya bai ma faɗi suna ba, ko kuma bai nuna shi da ya ce duk wanda yake kawo tashin hankali a ƙasar nan za a yi maganinsa. To ni ban ga gaskiya laifin da ya yi ba a cikin wannan tweet ɗin da aka rubuta, kuma ina ganin irin wannan waje an yi shi daman da mun a faɗi yadda ake so, wanda ma suke jawo tashin hankalin ba a cire nasu, ko kuma ba a tada hankali a kan nasu. Ina shi.
Goje sakon shugaban kasar da kafar Twitter yayi ya biyo bayan korafe-korafen da wasu 'yan kasar suka yi na cewa kalaman shugaban yana tana musu irin abin da ya taba faruwa a kasar a lokacin yakin basasa a shekarun 1967 zuwa 1970, inda aka rasa rayukan mutane da dama. A cewar kafar, sakon ya keta irin dokoki da kamfanin ya shimfiɗa domin sa, cewar Khalifa bin Yaya, masani a fannin shari'a kuma wanda ya tashi a kafofin sada zumunta, ta akwai lauje cikin naɗi.
Abinda zan faɗa shi ne, za mu ga akwai clear case of double standard wanda CEO na Twitter yake nuna, sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bice da kulle ga musamman game da Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin nan abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe babban ɗan siyasa Bello Ahmed Gulak marigayi. Mun ga abubuwa da dama da an kashe mutane wanda kuma an san suwaye suke wannan abin. In ma ba a sani ba, to wannan magana da shugaban ƙasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan. Ba zai yiwu a ce a ƙasa wasu tsirararru 'yan ta'adda su riƙe ƙasa to ransom ba, a ce gabaki ɗaya su ke yadda suka ga dama. Su sani shugaba fa shi ne commander in chief, duk wani soja duwaye shugaba Muhammadu shi ne shugaban shi. To shin kana tunanin za ka yi wasu mutane su ɗauki bindiga suna kashe mutane kuma sai a ce musu ku yi haƙuri? Ba haka ake yi ba. Kuma a lokaci guda da ake ta koke-koke ko aka yi magana har aka cire wannan, muna gani kuma wasu kuma da dama sun yi abin da ya fi wannan kuma an kyale. To me ake nufi? Yawwa, ya kamata mu gane cewa in abu ya zo batun ishu ɗin tsaron ƙasa, to ba abu bane na wasa. Ba za a bari wasu tsirarun mutane su yi yadda suka ga dama ba. Kuma ban ga wani abu da aka ce ba, a cewa aka yi 'yan ta'adda. In kai ba 'yan ta'adda bane, to kai ina ruwanka. babu ruwanka a ciki. So gaskiya wannan abun da ya kamata a bincika ne a gani shin menene alakar shi CEO na Twitter da kuma waɗannan abubuwan da ke faruwa. Domin ƙasa kamar Najeriya ba ƙasa bane wanda za a yi wasa da ita, ƙasa ne mai mutane mabambanta, mutane daban-daban da sassa daban-daban, kuma zaman lafiyar nan da muke gani shine komai. Kuma for a very long time ana wulakanta mutane, ana kashe mutane, kuma an yi shiru. So bai kamata kuma dan yanzu shi shugaban ya farka daga bacci ya yi magana ba kuma sai zan wani abu magana a
kuma mutane musamman ma mabiya wannan shafin ko kuma ma 'yan Najeriya sun dau abin da za su ganin cewa kalaman shugaban ya nuna kaman wanda ana barazana ne ga wani bangare na al'umma.
Tuwa nake wani barazana aka yi wa wani bangare idan ana magana ne dan cewa shi shugaba ya fito daga wani yanki. To mun ga mutanen yankin nashi ya ce duk wani wanda ya dauki bindiga a kashe shi, haka ya faɗa. To me yasa su waɗanda abin ya shafa ɗan wannan yankin arewa ba su fito sun ce su ake a kashe su ba gaba ɗaya. In kai ba ɗan bindiga bane ba ruwanka. In ku kada mu kai ɗan bindiga.
To a wannan lokaci da muke waɗannan kafafan sada zumunta suke taka muhimmiyar rawa musamman ma idan muka duba yanda aka kikiro shi an yi shi ne domin kowa ya fito ya faɗi albarkacin bakin shi. To amma a ɗan kwanakin nan muna ganin cewa ana take ma waɗansu damar maki. Ya kike ganin irin wannan?
Tun daman da doka ta bayar ka faɗi ra'ayin bakinka ba kuma dama bane da ya baka kuma kai di yadda kaga dama, har ka kuma faɗi abin da zai iya cutar da tsaron ƙasa. Duk wani magana da zai ka yi da zai iya tunzura mutane a yi kashe-kashe ba ka da wannan dama. Sannan kuma ba zai yiwu a ce kaman kafa irin ta su Twitter da waye a ce suna double standard ga wato kaman wani zai yi abu a gani a kyale wani kuma ya sai a yi magana a kai. Ya nuna cewa akwai wani bita da kulli kenan. Kuma wannan gabaki ɗaya ba daidai ba ne. Ya kamata idan abu ya shafi batun tsaro to dukkanin 'yan ƙasa su gane ya wuce batun siyasa. Mun gani ƙasashe daban-daban irin haka suka fara kuma an mutu. A Najeriya ma mun ga yakin ba sasu da aka yi an mutu. To me yasa ake irin wannan abu?
Tun a ranar Juma'a da ta gabata gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin dakatar da ayyukan kamfanin na Twitter a ƙasar da ke zama dandali na bayyana manufofi da kuma albarkacin bakin matasa a duk wasu al'amura da suka shafi ƙasar. Sai kuma aka wayi gari a jiya Asabar ita ma kafar Facebook ta bi sawun takwarar wajen goge makamanciyar saƙon daga shafin shugaban ƙasar a Facebook. Wannan lamari dai ya sanya zargi a zukatan gwamnatin ƙasar na cewa waɗannan kafafe na taka rawa wajen ƙoƙarin hargitsa lamura na zaman lafiya a Najeriya. To gabaki ɗaya anan shirin zai dakata a wannan makon, sai mako na gaba da yardan Allah za a je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, Bishop Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.